Matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM, sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Kanin talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi, fasaha da shugabanci na gari, inda a yau ma 4 ga watan Mayu na shekarar 2021 zamu yi magana ne akan ƙara kuɗin makarantar jami'a da ake so a yi a jihar Kaduna.
Haka yake Zara, tafa da karin bayani. Zara Ushin, kin fara dokin sallah?
Ina, Aminatu. Dama a ce za a ƙara dan sati biyu wannan karin, naga azumin nan da nan har ya zo ƙarshe.
Gaskiya ne, ni ma naga saurin karatuwar sallah bana. Amma dai Allah ya karɓi ayyukan ibadan mu. To Zara, me muke tafa da shi a yau?
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. Sannan muna tafi da nasihar malamai albarkacin watan Ramadan.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a filin mu na yau da gobe. A wannan fili namu muna tare da malamai waɗanda za mu tattauna da su akan wani maudu'i wanda ya taso. Wanda yake cikin jihar Kaduna da ke yana da labarin cewa a kwanakin baya an fito da wata takarda wanda take nuna cewa jami'a ta jihar Kaduna za a ƙara mata kuɗin makaranta, inda kuɗin makarantar ya zama kaman zai gagara kundila ga talaka. Mun sani ilimi musamman arewacin Najeriya har yanzu tana rarrafe ne, wata riga ta samu ƙafafuwanta ba. To a cikin zauren namu akwai Dr. Abubakar Jumare wanda yake jami'ar Ahmadu Bello da kuma Malam Ya Utanimu, shi ma malami ne a jami'a, wanda za mu tattauna da su akan wannan al'amari da kuma yanda ya shafi talaka kai tsaye. To bari mu fara da Dr. Jumare. Wannan al'amari na ƙarin kuɗin makaranta, menene dalilinsa a naka mahangan, kuma menene tasirinsa ga karatun nan talaka?
Mahanga ta gwamnati kila ta ƙara wannan kuɗi ne don ta ƙara gyara ilimi, a sami abinda ake so a samu, na cewa ɗalibi ya zo makarantar jami'a ai mai tarbiyya wacce ta kamata kamun ya gama. To amma da kike maganar kuma tasirin, ko kuma akasin abinda ake kokari a yi, mu sai muke hangen cewa an yi abinda ake ganin ya kamata a yi ne a lokacin da bai kamata a yi ba. A misali, in kike kalli kaman jihar Kaduna, abubuwa ne suke cin karo da juna. Me ya cin karo da juna? Gwamnatin jihar Kaduna ta rage ma'aikata. Akwai zargin cewa tana so ta rage ma wannan minimum wage din da aka ce za a bada albashi. To ya za a ƙara kuɗin makaranta, an kuma koru babu mutum aiki? In yana aikin ne kiri zai rarrafe ya biya wannan. Amma baya aikin, to ma yana aikin ya kasa biya, balantana kuma baya aikin. So abin da ke nufi da karo da juna shine ana ƙoƙarin a ce a gyara, amma kuma ana rusawa. Harkan ilimi wani social responsibility na gwamnati. Makarantun gwamnati a jihar Kaduna ba makarantun kuɗi bane, makarantu ne mallakin mutanen jihar Kaduna. Saboda haka gwamnati ya kamata ne a ce ta sauƙaƙa, ta ƙara sauƙaƙawa don ta ƙoƙari ta iya ɗaukan waɗanda ya kamata su ɗauka. Bari mu ba ki wani misali. A kun kika kalli jam registration na shekaran da ya wuce da shekara wancan da shekara wancan, in kika kalla arewa gaba ɗaya, in kika yi magana akwai wanda suke ce mai top 10, wato guda 10 na gaba. Guda 10 na gaban nan jihar Kaduna ita ce ta zo na tabas. guda bakwai da jihohin kudu ne to in aka ce jihar Kano ita ta zo na takwas
a Najeriya to a kamar yadda ta gaba kenan
ita ne da Kano na binta ita ne na biyu to shikenan in kika laluba a top 10 din ina jin kamar jihohi biyu ne dake cikin daga Arewa so a ce a irin wannan marra noman nan misali in aka kalla me aka ba talakan nan wanda zai noma ya sayar haye wancan tarin nawa ne buhun masara nawa ne buhun wake in mutum ne buhun masara nawa zai iya nomawa da kanshi ci da gidan shi in bayan ci da gidan shi kuma yi tsaya in yaran shi uku ne suke makaranta misali jami'ar jihar Kaduna wayannan kuɗi da aka tataro shekara nan zai na tara su so a fahimta na abu ne da aka yi wanda ake hasashen ilimin zuwa jihar lamara amma ni a yadda nake yanke zai ruguza lamara
to ai idan ka duba daktar suna cewa shi ilimi ba abu ne na kyauta ba kuma tana neman kuɗi ake da shi kuma abu ne na kawayar da kanka ka samu kuma canjin rayuwa abu ne wanda kila dama sai ka shirya mishi ko kila dama ba a yi ne don talaka ba
ba rikici ai magana ta gaskiya ita ce akwai wani malami wani philosopher da yake cewa ko dai kai amfani da kuɗin da ka tara a gwamnati ka bada ilimi ko kuma ka tara kuɗin ka sai kuma a tsarshi
da wato makamai
wanda in suka ke makaranta ko ba su yi makarantan ba ka hana su su yi to ka sai makaman da zaka hana su su yi maka zanga-zanga ko su yi fashi ko su yi wannan banditry da muke gani ko su yi kidnap magana ta gaskiya kenan
mallam ya'u a yanda gwamnati suke nunawa cewa ya kamata a ce makarantu musamman manyan makarantu sun iya daukan dawainiyan kansu ne ba tare da sai an dinga tatsan kuma gwamnati tana kawo wani kuɗin ba wataƙila shi ne dalilin da ya sa suka girgiro maganar cewa ƙara kuɗin makaranta saboda su iya ɗaukar ɗawainiyan
janyoyin. To, ana iya kallon wannan ta wannan mahangan amma ai shi zancen ilimi wani abu ne wanda yake gudunmuwa da ake ba jama'a don ɗaukaka ainihin
al'umma.
Wajibi ne a ilimi kuma wajibi ne ilimin ne ya kasance a mataki matakin farko mataki na biyu har zuwa inda ake ce misali jami'a ni zan kalli yadda shi kanshi gwamnan da abin da ya amfani da shi a matsayi na campaign na cewa idan Allah ya bashi iyakan kokarin shi a fannin ilimi zai inganta tunda ilimi zai kasance abin da ya amfani da shi affordable don a manifesto din sa ya nuna cewa priority din shi watan ainihin
abin
da ya sa gaba zai sa gaba shine ilimi ilimin kuma mai inganci bayan ingancin shi wanda yake mai sauki da rahusa saboda haka ainihin yanzu shin a haka yake wannan manifesto da ya yi shi 2015 lokacin da ya daura gangamin campaign ya jawo mutane masana kaman abin haka aka zo aka zauna aka tattauna ina ɗaya daga cikin waɗanda aka zauna aka dan tattauna haka mun ba da goyon baya saboda muna tunanin cewa a gaskiya a wannan a wancan lokaci ilimi ya tabarbare kuma yana neman ma gaba daya barin shi ne saboda haka ya burge kowa ta yanda yake har yanzu ya kawo al'amarin almajiran nan cewa wajibi ne makaranta ya kasance kudin makaranta kamar a ce free kyauta haka kuma wajibi to yanzu ya ce ilimin jami'a dan kudin da ake caja wanda yake mafi yawa wanda suke jami'a nan kya ga cewa wallahi iyayen su ba su iya ba a dan iyayen nasu ba za su je ba zaki ga sai sun je sun yi dan hidimomin su wani sai ya je yayi abin da ake cewa express din nan dan matan kuma Allahu alam zaki ga dai iyayen a kauye iyayen a gida ba sa iya biyan ma kannin su da suke a wannan ballanta na basu
wato da karamakarami
ake kwanan nan akwai wata cikin dalibai a nan jami'an Kaduna dake cewa wallahi tallahi ita wannan abin nan din da take ba a san iyayenta bane kuma ita ce hidimar biyan makaranta kudin makaranta to in kika duba ai akwai sauran jihohi kuma akwai jami'o'i a cikin jihar wanda yake na kasa ne baki da in kika duba da abin da aka kara zaki ga cewa abin ya kai abin ya kazanta abin da yake da ana biyan 35,000 aka zo aka ce za a biya 150,000 da ake wannan abin nan gwamnati ta fito tana cewa suna karetawa cewa a'a wani abu ne wanda yake aka zo aka duba ana abin nan har yanzu ba a samu matsaya ba to amma a jiya nan ko shekarun jiya shi commissioner ilimi ya fito karara ya tabbatar da cewa haka ilimi zai kasance mai iya yi wanda ba zai iya barbari saboda haka ni ina ganin zancen kudin makaranta ba shi ne ainihin kamar mizani na wai kyautata ilimi ko ko ilimi ya inganta ko ya kasance ya samu tagomashi ko ko inganta ilimi ko kyakkyawan ilimi ba in kika duba misali can lokacin da aka jamhuriya ta farko a kasashen yarabawa a wannan ya mai da ilimi zancen ilimi kyauta wanda ke wannan ainin wannan na ilimin nashi har yanzu kasan yaraba yi masa tasiri professorship da ake da shi jami'o'in da ake da su a can da ba za ka iya hada su a matsayin inganci da abin nan ba da wanda muke da su yanzu su kansu ma su gwamnatin nasu jami'o'in da suke da shi jami'o'in su na jihohi zaki ga sun fi kowanne jiha ko a Najeriya yawan jami'o'i na jihohi saboda sun san darajar ilimi kuma har yanzu yana nan gurgur daidai inda mutanen su za su yi
to amma da kai maganan haka ba ka ganin kin shi gwamnatin tunda shi ma yana da ra'ayin kwaikwayo irin wayannan jihohi da suka cigaba a misali akan harkar ilimi kina ta haka ne ya koyo kamar irin jihohin da suke kudu makarantun su musamman jami'o'in su na jiha daga kudin makarantun ba kadan bane wato su zama su riga sun tsara arewacin Najeriya ne ake ilimi kusan kamar kyauta sannan kuma na biyu shi gwamna ya riga ya bada makarantun primary wato mataki na farko da makarantun secondary na biyu a matsayin kyauta in ya so za a je jami'a a bude fagen biya
ai zancen wai ai an fara ne yanzu zakaran gwajin dafi ne saboda baki ji abin da yayi a capital school ba Kaduna capital school ko da yake ya ce nan wurin ai na masu hannu da shuɗi ne da sauransu
to da makarantun da aka kayyade a Najeriya cewa akwai na masu kudi akwai na talaka
ai to a dai jihar Kaduna kusan haka abin ke ga Kaduna capital school nan ne ake ganin ɗayan masu kudi ɗayan gwamnati wanda ke har shi ma ɗan shi na ciki ilimi na da inganci saboda haka dan a yanzu ya ƙara kudin makaranta na jami'a wato ni a gaina in a ce ana so a jalai ko kuma ana a ƙara abin nan to ba haka ya kamata a yi ba sai yanzu da kudin da ake samu da ainihin harajin da ake samu a jiha da abubuwan da yake gwamnati ya fito fili ya faɗi cewa nashi ta fita kowa yana da haraji mai ƙarfin da yake zai dauki ma'aikata da sauransu zai kuma inganta abu to sai ya kasance ya zo ya gina jami'a daban wanda yake zai kasance ainihin ya sa kudin da ake bukata daban wanda yake so ya kai wanda yake so ya yi saboda ai ko da nan zai sa ai zai ji mana sauki mu dauki ƴaƴan muna kai su Malaysia muna kai su Ghana muna kai su ainihin kasashen duniya wanda tarbiyyar yara zai lalace amma idan ya zo ya kawo ya ce to wannan jami'a muna bukatan kudi ne zamu kamar mai da shi a al'amarin kasuwanci saboda haka ainihin mun sa kaza to dai kika ku ko me ne masu iyaye ba su iya amma arewa gaskiya al'amarin ilimi to dama da yake karatu iyaye kamar matsa musu ake kamar karatun dole ne saboda dama can ba koyar ya ne zaki ga cewa in ta yi primary secondary ma secondary ma dai ai ana yi ne dai kafin miji ya zo haka kuma in aka je zancen ainihin masu maza zaki ga yaran suna yi ne daidai ƙarfin iyayen ya tsaya a secondary to amma abin da ya je gaba to wani abu ne na wanda yake da rufin asiri wanda yake da karfi wanda yake baban shi yana da karfi a gwamnati da sauransu
to doctor shi kana ganin akwai wani illa da zai iya janyo wa shi ko kuma cikas ko na kasu a game da neman a inganta karatu nan talaka wanda shi gwamnan abin da yake ta dai kakari aka kenan yake ta babatu cewa aniyar sa shi ne inganta karatu saboda dan talaka yi ilimi da sauransu shi wannan karar kudin makarantar zai iya taba maganar rayuwar talaka da kuma makamin ilimin sa
haka fallin kire ce ina mana a samu yan bayan baya a harkar kimiyya da fasaha an bar mu a baya an fi mu da ilimi shi yasa aka bar mu a bayan baya ai bangar siyasa sanin ilimi shi ke sanya mutum ya fahimci kansa sai mun ja damara sanin ilimi ya burin makasa hakiki halisan da hukuma ko in ce kusurusa kyoto an baiwa kaso da yawa a fage na gudun mawa
jama'a kada ku ci afa ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu saki komawa wajen Sabinta a Kaduna inda tayi mazauran tambaya kamar haka
shin wannan karar kudin makarantar zai iya taba maganar rayuwar talaka da kuma makanin ilimin sa
to ai dan gidan talakan ai sai ya je makarantar ne tukun sannan sai ai maganar quality ko kuma ingancin abin da zai yi bai ma je din ba to ina maganar inganci bari ki ji wato akwai abubuwan da gwamnati take yi da kanta take koyar mutane a makaranta
kamar su da mere ne
yanzu misali sai aka yi makaranta sai gwamnati ta ce a je makarantar nan kyauta amma bata bada malamai masu kyau ba bata ba malamai salari mai kyau ba a'a kujeru bata kawo ba a'a kayan koyarwa bata kawo ba a'a misali gurin baki wani karamin misali za mu ba ma wurin bayan gida a makaranta ba ruwa makaranta ba windo makaranta a gindin ice
a jihar Kaduna ko yanzu
a ba na ce na ce miki ne gwamnati ba ina ta jihar Kaduna gwamnati ko na ina ne za ta iya zama matsala wajen bada ilimi in ko ta sa kakakin ko ina ne suna fadin cewa ilimi za ta inganta shi in dai muka ga wancan abun ba su kariya ne sai a sace fa'i da baki kai kalmar ilimi kyauta siyasa ce
wato babu ilimi kyauta
akwai ilimi kyauta amma abin da ke nufi suna amfani da wannan kalmar ne su ja hankalin jama'a su karbi gurbinsu don su karba su kadan da musu abin da suka yi su abin da ke nufi kenan za a iya samun ilimi kuma ilimi kyauta ma'anar shi kar ka bada komi kai akwai wanda suke da tunanin cewa in ka ce komi ma kyauta kai akwai kuma na ba kasa akwai stakeholders a maganar ilimi masu ruwa da tsaki gwamnati na ciki dalibai na ciki iyaye na ciki al'umma na ciki sarakuna na ciki masu addini na ciki kowanne akwai abin da zai iya bada so ni a tunanina in gwamnati don haka ne za a inganta ilimi a yanzu gaskiya ba daidai bane barin baki misali an ce hauhawan kayan abinci yanzu ya tashi da wurin kashi 25 a Najeriya an ce rashin aikin yi ya hauhawa ya kai mutum wurin miliyan 31 ba ka ce menene ake nufi da aikin shi ne wanda ke da ilimin yake da lafiyan yake da karfin kuma yake ya zama ready in aka bashi aikin zai yi bai da shi ba wuce da makarantar ba to kuma da makarantar in an ce yanzu ana so ne a sa kuɗin saboda mutum ya iya ya zama ba kyauta ba investment ne nan gaba zai samu to ga wasu sun yi ba su samu ba
wato na gaba ma ba su samu ba lissa na
ba so maganar da ake yi shine in gwamnati ce haka za a yi to ita ma kanta ta zama matsala a wajen hana ajiya ilimi ko barin ba mu wani karamin misali wato in kalla al'umma kaga matsalolinta sai kai kokarin neman daga ina matsalolin da suka taso yanzu misali maganar kama mutane yanzu an ci yanzu ya ma ya zama ba wai kama za a ji gidanka a za a yi makaranta ne saboda masu bincike sun ce a yanzu sun kano su masu kama mutane in suka kama na gwamnati a lokacin ne gwamnati
ta kama
rawa yawa ya kuma iko to yanzu waɗanda aka na su makaranta in suka shiga waɗancan wa ya jawo
wato akwai daman kenan waɗannan su ma su zama tunda ba abin yi karatun yaki yi wa su shiga aikin ta'addanci
gwamnan da kanshi ya ce kai ka san bahilla ce ba zai iya kiwata sa a shekara ɗaya samu miliyan naira miliyan ɗaya ba sai aka ce mishi ga abin da zai a kwana uku samu miliyan ɗaya kai ga zai kiwo to shi ma yaron da aka ce sai ya je makaranta ba ne ma an yi ta wannan bangaren aka dauka saboda haka bai je makaranta ba to amma akwai hanyar da zai samu kuɗin da ya wuce wanda ya je makaranta
yanzu kina akwai yiwuwar a ce shi yaron da aka tsawwala wannan kuɗin makaranta musamman dan talaka ya kasa yi makarantan kenan za a samu matasa da yawa wanda za su fasa karatu
magana kenan wani philosopher ma yake da wani mai bincike yake cewa lu idan ka dan gidan talaka ya je makaranta kai mai kuɗi naka ya je to naka ba zai zauna lafiya ba saboda dan gidan talakan san da yazo ya girma shi ma yana son mota mai kyau yana son gida mai kyau yana so ya ci abinci mai kyau idan ya je ya nemo ka mai dawo gida zai zo da shi ko a hanyar aikin ko a gida ko a wurin aikin sai ya kwaci nashi so saboda haka maganar zaman lafiya babu ilimi an ce gishirin zaman duniya ya kamata a ce duk yadda za a yi a ba mutane karfafa a karfafa musu gwiwa da iyaye da dalibai
wato koda ba za a yi komai kyauta ba amma shi ilimin a bada saukar kayan zai fi
a saukaka yadda za a sa a ma'auni shin me ya karamin tattalin arzikin al'ummar nan a yau to in muka ce musu kaza za su iya ba kawai a rinka kallon abin daga gida daga cikin AC daga cikin manyan gidaje wasu gidajen su ba cikin jama'a suke ba saboda haka abin da suke tunani a nan haka suke ganin shi a waje ba haka yake ba yanzu misali kasuwanni da aka ce waɗansu an gyaggyara an kuɗin sun tashi an karya su corona da ta zo waɗansu da aka rufe kasuwancin su an rufe su gaba daya waɗansu da aka noman suke a ƙauyuka aka je aka ɗauke musu ƴan uwa gonakin suka sayar suka biya ƴan uwan suka dawo to in ka sa wannan abu a sikeli to me ƙarfin tattalin arzikin mutane a yanzu sai a sa wannan a sikeli sai a ce to in muka sa masa kaza za su iya
akwai maganganun da ke yawo cewa ko da ke jita-jita ce cewa ai gwamnatin mata ce da ilimin jami'a ba na ɗan talaka ba ne in hakan ya zama gaskiya hakan ta ce hakan ne
idan ya zama gaskiya to ya zama ai maganar na faɗa ne baya ƴan masu kuɗin su je su yi waɗanda ba su da shan su jira za su dawo za su same su
wato akwai da illa
a'udhu billahi illan kuma ita ce na ajira gani wato walike ji harkan ilimi yau in akai banna ba mamaki ba za a ga matsalan bannan da ba sai a shekarar 15 ko 20 duk abin da muke gani ita kanta gwamnatin jihar Kano da sauran gwamnatoci na jam'iyya mai mulki cewa suke an yi banna baya da yawa wai wato wannan bannan ne da aka yi shine yanzu yake
fitowa
to su ma an sanar bannan su ma inda wannan suka faɗi sunan wasu su ma za a faɗi sunan su nan gaba cewa su suka yi kaza su suka yi kaza su suka yi kaza mana ya uya faɗi maganan ilimi a kasashen yarbawa wayanda suka yi tattali tun zamanin awalo an ce wannan abun shike bibiyan mutanen nan har gobe an ce national policy dukkan mu tare mu dawo dan ba guda daya mu mun san wannan dan ban da matsala akwai matsaloli yadda suka wuce gaba sai aka ce wai abin da suke yi zamu to daga lokaci ga yana ya fara bayyana mana ga yana ya fara an ce almajirai ba a san adansu an ce bara ba a so ayi an ce kowa ya nemi aikin da zai yi amma kuma abubuwan suna sukurkutar da waɗannan bayanan da aka ce ayi gaba ana haskawa suna nuna cewa ba su ake nufi ba
wato dai ba a bari an yi rarrafan an kai wurin ba ana so kauka tashi daga yaro yana kwance yana jariri kawai sai ya fara tafiya
ai ko za a zuba ragada ko ya fada ruwan zafi ma a san me za a yi a Najeriya maganar da ake yi report din AFA report education for all ne UNESCO abinda suke cewa shine a sub-Saharan Africa babu kasan da ke mutun wancin MDG yanzu an ƙara sa dan ban SDG daga nan zuwa 2030 shi ma ana hasashen
duk wannan tsare-tsaren da ya dama ga yi hawa kai inda za a ce
kuma ana magana da ilimi yau aka ce mace na da ilimi abinda ake tunani shine za ta kauce mu illoli na ciwoce-ciwoce a gida za ta yi wanke-wanke za ta share kitchen za ta dafa abinci za ta share bayi za ta yi ma yaro wanka za ta sa net sauro ba da shi kuwa idan kuma uban nan shi ma mai ilimi ne shi ma san darajar ilimin nan zai je ya dauka yaro ya kai shi makaranta ya biya mishi kudin makaranta ya goya shi a baya ne ma zai je ya kai shi to mutum mai ilimi kenan kai ko doka gwamnati ta sa ta ce kar ai kaza to mutum mai ilimi
ba zai bi dokan nan
yanzu maganar da ake na maganar taimako na empower wacece power da sauransu duka yanzu sai matan mai yan arewa sai su je bankin su tsaya rubuta cewa amin su cika abun fa ba su iya ba
to sa hannu ma sai su dan gwani
MTN mai yake ATM card ka gani za ka ga ciki yazo sai dai fino ta kada hannun shi ba wani matashi ya ce ai ga password din nan
to dai yanda aka yi dai ne
biya
to yanzu duk wannan abin da muka tattauna kaman irin illoli ne manya-manya inda za a iya fuskanta sannan kuma a taimaka da shawarwarin yanda ya kamata a ce gwamnatin ta bi me kuma ya kamata ta yi don ganin cewa in ma za a sa kuɗin ne ya zama abin da talaka zai iya ɗauka ne
to shi ne muke ta ƙoƙarin ga cewa mun iso wurin wani shawarwari ne ina ganin shi kanshi gwamna ɗan Rufa'i ba ya yi taro ne ina kokari ko a kowane wata ne kan yi taron al'umma ba ma ban taɓa jin a cikin maudu'in da ake yi a cikin waɗannan taron muhawara ko ko taron tattaunawa ba an yi magana akan ilimi domin idan da ana yi watakila daƙila ba zai kai ga wannan kuskure da ke neman yi ba ko kuma yi saboda mutane nawa ke da ƙarfin da za su iya biyan kuɗin jami'a ga yaransu watan ilimin jami'a koda ta can ne tun lokacin sassarauna har ya zuwa yanzu ilimi ne wanda yake ake taimake keniya mafi yawan lokaci ma gwamnati ke ɗaukan ɗawainiya lokacin da muke namu jami'a mun san akwai wani abin da ake ce scholarship wanda ke ake taimaka wanda ke inda ba don wannan ba ba wani ɗan talaka da zai iya yi saboda haka a yanzu a ce wai ainihin yanzu kuɗin jami'a ya koma kaza kamar ana nuna cewa ba lalai ne ko dole ne sai ka yi jami'an ba wanda ke kuma a yadda muke tafiya a yadda duniya take tafiya wajibi ne kawai al'umma ta kasance ta samu kanta al'umman ta tana da mutane da yawa wanda suke da degree wanda suke da ainihin
ilimi
wanda
mataki
na degree saboda akwai wanda ya ce ainihin yakin fada akai da tazoma da tashin hankali da akai a duniya yakin duniya na farko yakin duniya na biyu da baban gumai da sauransu da aka kirkira ta la'anta abubuwa duka wannan bai kai ainihin kuskuren da za ka yi a kan ilimi ba wanda ke in kai wannan kuskuren sai lahanin da ya fi lahanin da ainihin abin da yakin duniya na ɗaya da biyu da ya haddasa a duniya a nan arewa muna da bukatun ilimi ba mu da shi ka haɗa mu da inyamurai ba mu da ilimi ka haɗa mu da yarabawa ba mu da ilimi to ai abin mamaki ma shine wasu me yasa sauran gwamnatin su ba su yi ba shi ɗan ruba shi yake neman ya fara yi
ba ka ganin kaman shine da ya bude hanya kila nan gaba nan da watanni zaka ji sun wasan fara daga nasu farashi
yawa to kin ga ainihin irin wannan dan tattaunawa da ku kuke kokari ku yi ku ji ra'ayin jama'a wata kila ya zama kan da garki ya zama wata kila ainihin dalilin da zai sa a sa linzami al'amar amma abubuwa wajibi ne ilimin jami'a ya kasance shi yafi zama mafi sauki ta yadda yake jama'a da yawa za su samu wajibi ne ya kasance gwamnatoci su iya kan kokarinsu su rangwanta kudin karatu a jami'a dama can abinda ke jami'a ke da shi bai isa ta dauki dawainiyar yaran da suke ko kuma yaran da suke so su yi karatu ba iyaye ba su da samu da ainihin hanya da za su biya kudin da za a yi karatu a jami'a yaran kuma su kuma ba su da hanyoyi da za su biya ma kansu kudin da ake bukata a jami'a duk da yake ainihin kafin gwamnatin jihar Kaduna ta daga a wannan ma yara ba su iya biya ma kansu
ba
kowa ke zuwa ba to ballantana yanzu
doctor fine gwamnati shawara
ni dai gwamnati abin nan ba wani shawara wannan abu ta tsaya da shi kamar yadda malama ya ke magana wannan gwamnati ce ta jama'a ce ta je ta tarurruka na wannan
yanayin
jama'a ta kira masu ruwa da tsaki da dalibai na ciki iyaye na ciki shugabannin addini na ciki da kuma har ila kungiyoyi masu sa hannu akan abin da ya shafi ilimi sannan ta kira kila malamai na jami'o'i ko jami'ar da suke a wannan su tattauna su sa abin nan a cikin ni abu na biyu da gwamnati za ta yi shine ni a fahimta na ta janye wannan abu a yanzu kila nan gaba in ta karasa abubuwan nan aka yi wani awanin da ya kamata a yi kila in abin da suke faruwa a yanzu sun canza to sai a ja wannan in ana so a samu a yi gida ne ido yau shawara na ga gwamnati ke
so mallamai mun gode
kafin mu karkare shirin namu ga wannan nasihar albarkacin watan Ramadan
sunana Malam Nuru Malam Hamisu a nan garin da magara goma ta karshen nan tana da muhimmanci kwarai kwarai lasiya ma ga mu matasa muhimmancin ta shine ya kamata wasu suna shiga itikafi a shiga masallaci kaman makan hadu kullum tunda azumin nan ya kama da mu da yara almajirai mukan yi tilawa ta izbi 20-20 kwana uku sauka a yi addu'a amma abin da muke jan hankali idan wannan goma ta ƙarshe ta kama akan zaburar da matasa su ƙara ƙoƙari da himma saboda ita wannan a cikin ta nake da kai dare ɗaya tak wanda daren ɗaya Allah ya ce khairun min alf shahr yani wata dubu kinan mu yi kokari ba lalle bane mutane a daren lalatar kadar ga a ibada in kai ta dace da daren zaka samu cikin wannan wata dubu saboda aka kiran da muke ga jama'a da lasiya ma matasa wanda su ne kashin gadan bayan al'umma a wannan zamani su ne da hankali da addu'o'i kowanne da Allah akan bukatun shi a ga masalolin ga sunan wasu sun yi digiri ba aiki su roki Allah Allah kawo aiki ga sunan wasu suna da abubuwa ga sunan da yawa kowanne ya addu'a saboda lokacin ne na amsa addu'a da addu'ar da zaka yi a wannan goma ta ƙarshe Allah zai amsa so da kar a zama ai wasa sannan babban tsalan da zamu yi akwai ɗan uwanmu matasa wanda zaki gani idan wannan lokacin zama na wuce su wasu da dare zaki gani kare da sana balo wasu kare da zuwa an dora fada ana shan a sha shisha ana ba daidai bane a koma masallaci a koma ita daga wannan goma shikenan sai mu rayu sai wanda Allah ya arzuta ba din iya dare sannan sake ganin ta yanzu duniya ku ji ba ta tsinci kanta lasiya ma mu kasashen nan na Afirka wanda muke Afirka ta tsakiya ji ba ta irin bala'in da ke waruwa nan kasan makwabta nan kasan na hurku waɗanda ake kashe wai matasa waɗanda suke kashe su matasa ne dukka da su ne ake amfani
zalima haba da wata mai falala
ramadan
ya
Yeah.
haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Buhari Auna daga nan Benin Washington DC nake sallama da ku a sharuwa lafiya
Sadaka, muhi kyauta, muhano da barna